This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio Amfani, Sarauniya, da Fara'a, da Nomad, da Dalal, da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa akwai yuwuwar hukumar EFCC mai yaƙi da almundana za ta sake gayyatar wasu gwamnonin Najeriya. Haka kuma ƙungiyar Izala a Oyo ta kai ɗauki ne ga zawarawa da kuma marayu. Shirin da rashin ta yi ma yana nan tafe, har da ra'ayoyin da kuke bar mana ta waya, nasiha daga bakin malamai ma na tafe. Amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Shugaban yan sandan lardin Hausa Afghanistan Faizullah Jarad yace wani mai harin kunar bakin wake ya tada bama-bamai cikin wata mota da aka ajiye kusa da wani wurin binciken ababen hawa a lardin dake kudu maso gabashin kasar a jiya Lahadi da Maraice ya kashe akalla mutane 25 ciki har da mata da kuma yara. Harin ya raunana mutane da dama. An ba da rahoton cewa yawancin waɗanda suka jikata farar hula ne. Wannan tarzoma ta auku ne kusa da wani sansanin sojan Amurka a wannan yanki da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Pakistan. Nan da nan ba a tantance ko ƙungiyar Taliban ce ke da alhakin kai harin ba. Ƙungiyar ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-hare makamancin wannan. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Afghanistan ya ce daga kusan harshe ƙasarsa ta yi Allah wadai da harin. Kuma tana yi wa iyalan waɗanda suka rasu ta'aziyya.
Amurka ta ce da kakkausan harshe ta yi tur da harin da ƙungiyar Al-Shabab ta kai kwanan nan a wasu otel guda biyu da kuma sansanin rundunar sojan ƙungiyar ƙasashen Afirka a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia. Akalla mutane 18 ne aka kashe a hare-haren da aka kai a otel ɗin Wahelia da Siyad a ranar Juma'a. Haka kuma an yi harbi da bindigogin igwa a kan tsohon filin wasan ƙwallon ƙafa da yanzu yake mazaunin sansanin rundunar sojar ƙungiyar ƙasashen Afirka. Ba a ba da rahoton ko wani ya jikkata a wannan harin ba. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta gabatar a jiya Lahadi na cewa ƙungiyar Al-Shabab ta ƙara nuna wa duniya rashin imaninta da tausayi a zahiri. Sanarwar ta ce Amurka na ci gaba da kudurtar aniyar yin aiki da 'yan Somalia da gwamnatin ƙasar da kuma ƙawayenta na ƙasa da ƙasa domin samun kwanciyar hankali da ci gaba a ƙasar ta Somalia.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shawarwarin da aka yi ta yi ga dangadan ɗaya bayan ɗaya tsakanin mashawartan shirin nukiliyan Iran a Vienna ƙasar Austria sun tura shawarwarin zuwa rana ta ƙarshe. Bayan wa'adi uku da aka bayar, a yayin da babu wata sanarwar da aka gabatar, ma'aikatan jakadancin ƙasashen Turai da na Amurka sun yi ta yin shawarwari har zuwa cikin daren jiya Lahadi a yunkurin magance manyan batutuwan da suke hana ruwa gudu wajen ƙulla yarjejeniya. Tun da farko a jiya Lahadi da Maraice, ministan harkokin wajen Iran Mohammad Javad Zarif ya yi wa 'yan jarida magana ta baranda cikin fushi cewa har yanzu suna da sauran aiki.
A jiya Lahadi, shugabannin ƙasashen Turai da suke tababa sun yi ta ƙoƙarin cimma yarjejeniya ko kuma matsayi a kan ƙasar Girka wadda ba shi yayi wa katutu a kan shirin tsuke bakin aljihun gwamnati na baya-bayan nan da ta gabatar. Suna bayyana shakkun cewa da ƙyar ne ƙasar ta Girka ta cika alƙawuran tsuke bakin aljihun gwamnati da ƙara haraji. Shugabannin ƙasashen 19 da suke amfani da takardun kuɗi na Euro suna nazarin alƙawarin da Prime Minister ƙasar Girka ya yi na ƙara harajin dala biliyan 12 da kuma rage kuɗin da gwamnati take kashewa domin a amince da shirin baiwa ƙasarsa bashin ceton tattalin arzikin ƙasar a karo na uku a cikin shekaru biyar. Shugabar Jamus Angela Merkel ta bayyana ta ayyana cewa babu yadda za a yi a ƙulla yarjejeniya. Shugabar ta yi wannan furuci ne a lokacin da ta isa birnin Brussels ƙasar Belgium domin halartar taron ƙolin da ake yi a kan rikicin ƙasar ta Girka.
Jiya Lahadi ne kuma Papa Roma Francis ya koma Rome daga kasar Paraguay bayan ziyarar mako guda da ya kai kasashen Amurka ta kudu guda uku. Dubban mutane ne suka taru a wani fili da ake kira Nuguazu a cikin wani sansanin soja. Shugaban Paraguay Horacio Cartes da shugabar kasar Argentina Cristina Fernandez suna daga cikin masu ibada da suka halarci gangamin sauraron Papa Roma. A ziyarar da ya kai kasashen Ecuador da Bolivia da kuma Paraguay, Papa Roman ya yi amfani da yawancin mako guda yana caccaka tsarin rashin adalci a kasashen, kuma ya buƙaci a gabatar da wani shiri ko kuma tsarin tattalin arziki da masu hannu da shuni da kuma matalauta dukka za su ci moriya.
Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da rahoton yiwuwar cewa kila EFCC za ta sake gayyatar wasu gwamnonin Najeriya bisa zargin almundahana da kudaden al'umma.
EFCC bata musanta cewa wasu tsoffin gwamnoni da dama a Najeriya waɗanda za ta yi awon gaba da su ba. Kakakin hukumar Wilson Ouedraogo na nuna ba zai bayyana sunaye ko asirin aikin hukumar ba, amma ya nana ta san ba wai suna gayyata ko kama waɗanda suke tuhuma da almundahana don su burge shugaba Buhari bane. Ya bar shugaban hukumar na yanzu Ibrahim Lamurde bisa mukaminsa. Wace gwamnatin kake magana? Gwamnatin Buhari? San ba haka bane. Mu dai muna aiki ne bisa ƙa'ida da doka ta shimfiɗa.
Na bincika masokin helkwatar hukumar, inda zuwa farkon makon nan tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Nyako da ɗansa Sanata Abdulaziz ke ci gaba da zama a tsare duk da samun beli daga alkali ES Chiku na babbar kotun tarayya kan yarjejeniyar beli naira miliyan 350. Sanata Abdulaziz dai na ganin sun shiga samun tsangwama ne ba wai don batun tuhumar almundahana ta naira biliyan 40 ba, amma tun lokacin da mahaifinsu ya rubuta wasikar zargin tsohuwar gwamnatin Jonathan da halin koyin kula kan Boko Haram.
Gaskiya abu shine abi dokan ƙasa, mun ga abu daban-daban a cikin wannan tafiyar tun tsakanin shekara da ta wuce har zuwa yau. Daga lokacin da dai muka fara maganan cewa ka babaiwa mangaro musamman ya fara magana kawo canji a ƙasar nan, to lokacin daga wannan lokacin har yau ba mu sami kwanciyar hankali ba. Kuma a kowane lokaci da zamu ta dan fara sai a tura mutanen EFCC su zo su nemi da za su wulakanta mu da mu da zuriyarmu karakar da kuma duk wanda suke da tunani irin na baba mai mangaro.
Barista Modibo Bakari na daga lauyoyin sun yakun da ke ganin za su dau mataki kan hukumar EFCC.
Kowane irin zama da ka ƙara yi a bayan wannan, to ya zama an taka doka. Yanzu kamar wannan a ɗauka EFCC ne suka ajiye su. To duk wata zaman da suka ƙara zama a nan a kan karya umurnin kotu suke. Idan hukuma ta taka doka, to kana da ƴanci a matsayinka na wanda aka take maka haƙƙinka a kan karya doka, sai ka gurfanar da wannan hukuma a gaban kotu abinda ake kira contempt proceeding for disobedience to court order. Kotun tarayya ne na Abuja suka ba da wannan umurnin, kuma kotun ne zamu koma, zamu je mu shigar da ƙara. Muna so a gurfanar da jami'an hukuma wanda suke da wannan hurumi su yi bi umurnin kotu sai suka yi karan tsaye.
Shari'un da ake ci gaba da su a nan Abuja sun hada da na tsohon gwamnan Imo Ikedi Ohakim da tsohon shugaban ma'aikata Oran Saye kan tuhumar lamushi naira miliyan 2 da miliyan 900 na fansho. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To an gaishe ka Nasiru, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka daga bakin marigayi Mamman Shata.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau.
Tunda sai kai gumi ka sami abinka, ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau,
kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau.
A kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau.
Malan duk cinikin da kake do wuya shi da kuɗin ka taza, inda kai ne ya bada su, je ka kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Ko ni Alhaji sarkin waka, in na yi waka kyakkyawa, na sami kuɗi mai kwari,
karance sai in kashe su ta hanya mai kyau.
To sai mu ce an gaishe ka Alhaji Mamman Shata. To su kuwa kungiyar Izala a jihar Neja tallafi suka bayar ga wanda suka yi da karamin karfi kamar marayu da kuma zawarawa. Ga wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari.
Kungiyar Izala a Najeriya ta ce ta yaba da samun nasarar cafke waɗanda ake zargi da kai harin bama-bamai a garin Jos da kuma Zaria ta jihar Kaduna da jami'an tsaron ƙasar suka ce sun yi. A daidai lokacin da yake rufe tafsirin Ramadan na wannan shekara a garin Mina, mataimakin shugaban malaman Izalar a Najeriya Sheikh Yusuf Sambaru Gacikun ya ce yana baiwa hukumomin Najeriya shawarar matsar waɗanda aka kama domin samun ƙarin bayani.
Tunda dai an yi laifi kuma ga masu laifi an kama, inda gwamnatin Najeriya za ta yi adalci ya kamata ta takura waɗannan mutane kar ta sake su, ta samu labari cikakke daga wajensu su ake sa su waɗannan ayyuka. Bayan an gano wa'inda ke sa su, sannan da su wa'inda suka sa su da wa'inda suka yi aikin, duka gwamnati ta yanke masu hukuncin kisa. Bayan ta yanke masu hukuncin kisa, kuma gwamnati ta kwace makaman da ke hannunsu, kuma gwamnati ta sa bincika duk wanda yake rike da makami ba bisa ka'ida ba, to lallai ne a ainihin an she makamin nan.
To amma a ɗaya gefen Sheikh Yusuf Sambaru Gacikun ya buƙaci gwamnatin Najeriya da ta biya diyar waɗanda aka kashe iyalansu a wannan hari domin rage masu zafi.
Kuma ɗimbin al'ummar da aka kashe da waɗanda aka kashe a wajen karatu a ainihin Jos, da waɗanda aka kashe a kasuwa, da waɗanda aka kashe a Zaria, to haƙƙi ne gwamnatin ƙasar Najeriya ta biya diyar kuɗaɗen waɗannan mutane da aka kashe a ba magadansu diyar kuɗaɗen nan. Wajibi ne gwamnati ta yi wannan. To in an yi haka, kaga an yi hukunta duk ɓangarorin, to daga yau za ka ga an kame hannun mutane daga wannan aiki.
A halin da ake ciki kuma, rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu ƙarin motocin yin sintiri a dajin kan iyakar jihar Niger da Kaduna domin fatattakar 'yan fashi da masu satar jama'a da suka addabi yankin, inji kakakin 'yan sandan jihar Mr. Bala Elkana.
Mun samu ƙarin motocin patrol, mun samu guda 15 daga Abuja, mun ƙara guda 5 a nan sun zama 20. Shi kuma commissioner, mai girma commissioner, ya samu mashina don akwai inda motoci ba su iya shiga. An samu mashina a shiga cikin dajin nan gaba ɗaya a fatattake su.
Kakakin 'yan sandan jihar Niger Mr. Bala Elkana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To da fatan za a mana afuwan tuntuɓan wannan rahoto. Yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba.
Rashin tayi akan bararraha, jama'a assalamu alaikum, barka da hantsi. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke kawo muku shirin da rashin tayi. To idan ba manta ba, cikin makonni uku da suka wuce muna ta batun hakan mai ne a arewacin Najeriya. To yau ga yadda firar ta ci gaba.
Barin koma ga Alhaji Abubakar din shi kanshi. Alhaji Abubakar, kafin yanzu akwai labarin da muka samu cewa har kun samu lasisi na fara yin refinery a jihar Bayelsa da jihar Kogi. A ina aka kwana?
Ko shakka babu, mun riga mun samu fili ba lasisi ba to kon. Mun samu fili a jihar Kogi inda muka ce za mu zo mu gina refinery saboda mu rage wahalan mai da ake huskanta a cikin ƙasar mu ta Najeriya.
Wannan filin akwai mai?
Refinery ne ai za mu yi, ba mai ba su wannan sai an bincika, amma mu dama za mu yi refinery ne domin mu zo mu taho da crude oil mu kawo shi a wannan wuri mu tace shi,
saboda
ba sai an kai waje ba, mu tace shi a cikin gida a matsayin ainihin wannan refinery zai kasance na ɗan kasuwa masu zaman kansu. Mu tace shi a wannan wuri mu sarrafa mu saida mu jama'an mu har ma mu kai lokacin da mu kanmu muna iya fita da shi. To amma kashi, ke san komai dole ne sai in gwamnati da ke kan mulki ta yadda abin ya gudana zai iya gudana. amma yanzu abinda muke fata muna fatar wannan gwamnati da yardar Allah za a ci gaba da wannan refinery in Allah ya yarda
shi ma wannan gumi ne yake ji
kai ya yara gumi na nake ji
yaro ne me kudi ka ji dadi yau ko wane gumi ne yake ji
kai ya yara gumi na nake ji
yaro ne me kudi ka ji dadi yau ya yara gumi mu muke ji
kai ya yara gumi na nake ji
bidan dawo ga senator ana tabbatun cewa akwai wasu albarkatun daban wanda ba mun fetur ba kuma ba a san ƙasa ta dogara kacokan akan batun man fetur ko kuma yanzu a arewa kun hakikance sai an tono mai a arewa me yasa ba za ku karkata akalanku zuwa sauran albarkatun da ake da su a ƙasa ba
yo ai idan da kina saurare na akai akai da kin ji a kowane lokaci na samu sukunin irin wannan na yin magana ba ina magana ne akan maganan man fetur kawai dake karkashin ƙasa a arewacin Najeriya ba har ma da dimbin arziki dake kwance na abin da ake cewa mineral resources iri daban-daban mu a Chamber of Commerce na Najeriya mun yi meeting da minister na albarkatu na karkashin ƙasa ba iyaka abin takeici shine a rashin bin doka da order da yayi kamari a gwamnatocin baya da kuma rukon ko in kula na wayannan gwamnatoci saboda me dan suna samun kudin shiga daga man fetur saboda haka waɗannan sauran gurare suka mai da shi sai yanzu ƴan China da ire-iren su suke yawo a rariya su debi gold a zamfara su debi topaz da aquamarine da makamantan su a Bauchi da part of Gombe wannan na faɗa miki ƴan kadan daga ciki kenan to inda gwamnatin da take ci bata yi ko in kula ba bata nuna cewa bata damu da wannan abu ba wannan kurin ya isa ya rike kasar nan ba za mu dogara mu tsaya akan sa kawai ba zan saki komawa kan maganar PIB da muka fara yi yanzu ina so in dauki wannan dama in yi roko ga duk wanda ke sauraron wannan shiri kuma yake da yadda zai yi magana musamman washi wanda Allah ya sa shine shugaban mu a yanzu Muhammadu Buhari don Allah ai kokari a nemo ainihin original PIB din nan da Alhaji Kaila ne magana akan sa
dokar
domin wannan doka ya kunshi komai kuma na imani da Allah zai ga cewar ya rage masa nauyin abubuwa masu tarin yawa yanzu babban abu na farko da ke ciba kasar nan tuwa kwariya shine maganar tallafin man fetur an rasa ƙasa an rasa sama an rasa gabas an rasa yamma saboda irin abin da aka yi mutanen da suke amfana da abin sun yi katutu duk lokacin da gwamnati ta yi kokarin ta yi gyara a kai su suna da hanya ɗari waɗanda za su yi frustrating wato za su sa gwamnati har ta gaji ta rasa ta yin za ta kuma amma shi wannan PIB wannan shirin doka na PIB ya kunshi komai zai warware masa komai kuma idan Allah ya sa an ji wannan magana an saurara kuma shi ma ya ji don Allah ya sa mutane su binciko masa wannan
barin dawo ga dai ka Alhaji Kaila ne ganin cewa kai ne injiniya kwararre da ya san harkan man fetur a ƙasa yanzu ana wani yajin aiki ne a ma'aikatar man fetur kuma hujjojin da suka bada hujjoji ne da za a ce sun bada su a kunshe ne sai wani mai kamanka wanda ya san asalin abin shine zai mana bayanin dalilan da yasa ake wannan yajin aiki har ma aka kai ga rufe shi babban director mai kula da ma'aikatar man fetur gabaɗaya bai iya shiga wurin aiki ba gabaɗaya da shi da ma'aikatansa ba su iya shiga wurin aiki ba to ko me ya ja wannan yajin aiki
abin da ya ja wannan yajin aikin nan tuntuni shugabanni na ma'aikatan mai ina ganin wajen shekara biyar kenan zuwa yau tunda Goodluck Ebele Jonathan ya hau mulki in kin duba NNPC ita kanta yanzu ma'aikata ne wanda minister da shi Jonathan suka zo da su wasu daga Shell wasu daga Chevron ba ma'aikata bane wanda suka fara daga farko har suka kware a cikin aikin yanzu in kin duba akwai wani wanda aka dauko ana kiran shi Mr. Oti tunda NNPC take an ce daga presidency aka kawo shi ba taba samun deputy group general manager ba aka kawo shi sannan aka dauko wani Mr. Okon wai shi coordinator ne na NPC sai aka wayi gari ana amfani da Mr. Momo shine MD na PPMC To waɗannan su hudun kuma Mr. Momo nan shi ita ta ba STA nata yana rike da position na STA kuma yana managing director na PPMC pipeline product marketing kudi kawai ake ta siphoning shi GMD din wanda aka kulle kofa a guess kallo kawai yake wasu abubuwan ma ba a yi da shi in za a fitar da kudi sai dai a je a rubuta shi wannan deputy GMD din ya fita da kudin haka yanzu kwanaki wajen watanni uku da ya gabata ba su NNPC fa springboard na economy na kasar nan ba a iya biyan salary sai lokacin da aka ce za a je a debo kudi cikin pension namu shine na sa wando kafa daya da su na fara rubuce na ce ƙarya kuke yi kar ku zo ku lalata mana pension to a yanzu nan abin da yasa aka tafi wannan yajin aiki ya rage musu kwanaki kadan da za su bar mulki sai suka ce to bari su tafi MPDC subsidiary ne na NNPC sun kashe su Napins su Netco duka ba company yanzu da yake tsayawa irin yanda suke da an lalata an sassace an kashe wannan ne ya rage ma NNPC akwai rijiyoyi guda 8 akwai number 4 akwai number 26 akwai number 36 akwai number 28 akwai number 40 41 42 to waɗannan din su suka rage yanzu ake ta managing duk abin da za a yi na NNPC shi ya rage
daga cikin su ake debo gurbataccen man da ake sayarwa ga kasashe
na gode to yanzu ba shi kadai bane akwai wasu rijiyoyi akwai Awori akwai Bayelsa da sauransu Port Harcourt to amma wannan
to me yasa wannan ya dame ku
yan wannan ya dame mu su wannan shike rike NNPC din kin gane to wannan rijiya na number 40 din nan da 42 suna fito da gurbataccen mai wajen 400 da wani abu bares a kowane rana to kin ga na Kwende Energy din nan da aka ce sun ba nasu ne in ba sun fito sun yajin aikin nan ba yanzu akai shiru sun ci burus mutum yana zaune yana gida ana gani ya sun sauka a mulki sai dai su dinga ganin alert to wannan yajin aiki mutane suna cikin kunci sosai kuma muna nan muna magana da su union din tunda zababban shugaban kasa Muhammadu Buhari yanzu ya riga ya sani ya san kuma abin da ake ciki to ina fatan maybe in sun ji wannan za su dan sassauta ba wanda bai ji maganar yajin aikin nan nasu ba yanzu
To da wannan muka kawo ƙarshen tattaunawar idan Allah ya yarda za ku je mu da wani sabon shirin mako mai zuwa a madadin bakin mu sanata Salisu Ibrahim Musa Muturi da injiniya Kelani Muhammad da Alhaji Abubakar mai gandi dakin gari da wakiliyar mu Madina Dauda ni Salu Garba ke muku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya
to an gaishe ka yanzu kuma sai a biyo mu aji ra'ayin da kuka bar mana a wayar mu
ina miƙa ta'ziya ta da jajanta ma mutanen garin kuka na jihar Borno wanda yan Boko Haram na afka musu kawa jama'a yankan Rago da kone garin muna kira kuma ga jihar Muhammadu Buhari cewa yana iyaka kokari ne 100% bisa ga hada da waɗanda 'yan ta'adda maciya amana 'yan iska arsa imani wayanda ka buƙatar ganin ƙasar da ta tagayyara muna kira ga Muhammadu Buhari su ƙara ƙaimi na ɗaga jirage helikwafta wayanda ka sinci waɗanda ƙauyukan
assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka ni Abubakar Umaru daga Jamhuriyar Nijar mazaunin Birnin Accra Ghana Allah ya sa wannan wata mai albarka ya kasance albarka addu'ar malumma ya kasance ƙarshen ƴan boko haramun kenan ƴan boko haramun Allah ya mana su kuma a Najeriya madani jarma da kamar tsadi Allah ya tsare mu duka gaba daya
assalamu alaikum DOE
mai magana Bashir Computer daga nan Mazumbulu Kalgamman Kano State Nigeria. Ina so ba da ra'ayina dangane da hukumar EFCC da take kama tsofaffin gwamnoni da sanatoci da ƴan majalisu da dukkanin wanda ya ci kuɗin al'ummar Najeriya. Hakikanin gaskiya wannan abu da ake yi abu ne da ya yi kyau, kuma dama shi muke so mu gani, domin da zarar ka ɗibi kuɗin al'umma ka zalunci ƙasa, ka zalunci al'ummar ƙasa, kuma Allah ma ba zai baka ba, to matakin haka a taimaka maka a dawo da waɗannan kuɗi, an taimake ka zuwa ga lahirar ka ta yi kyau. Muna ta godiya al'ummar Najeriya, Allah ya karɓi gwamnatin nan ta Baba Buhari, mun gode. Mai magana da Bashir Computer mu da Gulukar Gaman Kano State Najeriya.
To yanzu kuma sai a gyara zama don jin muhimmancin goma ta ƙarshe a watan azumin Ramadan.
Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri, kuma shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. To alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyil karim, a waɗannan kwanuka na goma na ƙarshen wannan wata mai girman daraja, wata Ramadan, suna kunshe da alkhairi da kuma albarkoki masu tarin yawa. Sirrin da ke cikin Ramadana shi ne kwanukan Ramadana suna ƙarewa kuma alkhairin sai na ƙaruwa. Daga cikin alkhairan da Allah ya tara da mana a cikin wannan goma ƙarshe shi ne akwai daren nan mai girman daraja, daren Lailatul Qadri, wanda Allah ya saukar da Alƙur'ani daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya a cikinsa, sannan aka ci gaba da wahayinsa wa manzo sallallahu alaihi wasallama tsawon rayuwarsa a duniya, yana annabi manzo. Sannan kuma a cikin wannan daren akwai addu'o'i da yawa da kuma ibadoji na neman tsari da kuma neman biyan buƙatar duniya da lahira. To idan mutum ya yi, Allah ya datar da shi ya karɓa, to khairu min alfi shahar, wato ma'ana ya fi watanni dubu alkhairi. In kai lissafin watanni dubu za ka samu kusan shekaru 84 ne babu kaɗan. To kaga duk wanda ya dace Allah ya karɓi ibadarsa, ya amsa, ya biya mishi buƙatunsa a duniyarsa da lahirarsa, ya samu wannan garaɓansa, to babu shakka Allah ya taimake shi ya zaɓe. Sannan a cikin waɗannan goman ƙarshe, wato bawa yana ƙara kusanta zuwa ga Ubangijinsa, wanda in aka zo kusan ƙarshen, wato a tuna da bayin Allah waɗanda Allah ya nufa, wato a ainihin taimaka musu kamar marayu, kamar mabukata, miskinai da fakirai, da kuma dukkan waɗanda suke cikin kunci na rayuwa, musamman abin da ya shafi muhimmanci akan zakatul fitr, wato zakar komo wanda ake fitarwa kafin zuwa sallar Eid. Kuma muna addu'a ma wannan gidan radio da yake wayarwa da mutane kai akan al'amura, muna fata da ku ma'aikatan da kuma sauraron kowa Allah ya haɗa mu cikin aikin nan da lada baki daya ya sa mu dace.
To amin, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban 'yan sandan lardin Kotsa Afghanistan ya ce wani mai harin ƙunar baƙin wake ya tada bama-bamai cikin wata mota da aka ajiye kusa da wani wurin binciken ababen hawa a lardin da ke kudu maso gabashin Afghanistan a jiya Lahadi da Maraice, ya kashe aƙalla mutane 25 ciki har da mata da yara. Amurka ta ce daga kausan hashe ta yi cir da harin da ƙungiyar Al-Shabab ta kai kwanan nan a kan wasu otel-otel da kuma sansanin rundunar sojan ƙungiyar ƙasashen Afirka.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin Hantsi na wannan lokaci, sai kuma an jima da la'asar abokan aikinmu za su sake dawowa da wani sabon shirin. A madadin ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa da kuma jagoran shirin Shubahiro Diodone, sai kuma injiniyanmu na yau Chang. Ni Usman Kabar a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.